This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A wasar ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safari da Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudi aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya murja kunya da aka zarga da yaɗa bidali a kafin sadarwar zamani da hukumar hizba ta gurfanar a gaban kuliya.
An kawo ta shi a wata a gidanmu ta kwana 14 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abata.
Ya biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu ta fil Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki. An gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby Mar, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby Mar yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israila da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an jima kada murin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya Murja Kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da Murja Kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar Murja Kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatan nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin Murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki Murja Kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da yake jihar Kano na cewa
mun goma da ita karshen mako mun bada ita a ranar Alhamis wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwana 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba mata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda Murja take
to mu dai mun bada ita Murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali amma da a ce hukunci akai mata to da Murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ida wannan ana bincike ko wuta ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a iya zuwa kai tsaye su ce mata a basu ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sukin ta aka yi ya haka ba
me ne matsayar gwamnati game da wannan batu na Murja tunda har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da take saboda akwai yan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tunda abin na kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misali zargin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na Murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba
amma da ta damu da zancen Murja kenan
a wai da yi da jumu'a da ita da mu da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotun Kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wance kansa idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gare shi ne ko Murja Kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Mahmud Ibrahim Kuri Muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri masaro ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Niger kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashari'antar ƙasar kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda wakilin Muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskas a hannun Kwaldef ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangane da abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su gade hinjuna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin duka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai yi cewa za su amso dosi daga gaban shari'a su su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma sauraron kada dai a shagali ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a sauraron shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Juma, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Nijar, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma yace suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani ɗin ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, shi ne ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar ɗin. To su ɗan Nijar ɗin me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaba ƙungiyar farafula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadonan kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Nijar, wato idan ta yi ta sai da yawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da teku Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahi a nan ita da Faransa ambasadar cikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kinan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure ta kuskure ne wanga babban matsala ke muka saka muka tsunci kan mu ciki kinan mu wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba duk dan ta adda daga mai duburi sai sai ke sun ba mai babu dani zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shiga ban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai za ka hidda suka ce ha Faransa zo ka kai mini dawo soje bakin goda Niger ka tattale ni an ta alƙawari daga gare su ku fa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abinda yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a bangaren Najeriya ba tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani
yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wacce wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumudu Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Injini Khair Alhassan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafata
sai da Syria wuce gari gari su ne sun ga ruwan mulki sun fara a cikin ranar da aka kawata ya kuma gauna shi da kashi na shi su na bashi wani sanka don mini sai ta ya bani ya hawa gidan shi sai da yawon kin ya kuma ga wani Lagos an kawata inda sun suna kenan
ana yi mutar da 75
shi ma general ne mai ruwan mulki sai kun ce a lantarki kanin nan da kanin na Niger Lamizana yana general na wata wata ta zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
na Mali Kinku na Benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Burkina to an kandi ba wa an ka tambaya wani wani mutane shi ne ne ake ta yi wa an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji na su gobe mulki ko ina suna gaza ka ta'a ko ya zai je shi gaza mu
amma suna cewa kamar da mu sun tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin sojoji su ba
abun ya jama'a general ne da to boshi ba kuma wanda president da nan to ina ne demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wani ku kasa a nuna kan Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi su da so yin su masu gaki sun ka samu ka tsaya uku kuma so masu gaki uku sun gozo gozo su gida ko da mu planning ta tana arziki na gaskiya yake ba ka san inda aka buga kudin ka ba ba ka san inda aka nan can shin sai da wayin ka ji ba faransanci community economic des états de la fête de l'ouest to ina ekonomi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMO ba dake kula da harkokin
su tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mutum baka da abun wani kida ni yayi ne bin gaba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga ne kana nan da rubuta ne kana zuri ba zai yi ba kuma in zamu
mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke ciki da muke ciki shekara 50 fasaka bayan kusan 50 ne ko ɗan Niger da ƙan Najeriya ba mai raba su
president an tuka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo wa shi billahi ban gan shi ba ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Nigeria kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su kwatantawar da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kafa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a doki in suka diba wanda ya kalla sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kano ya fi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France sai France ta hukure ta daga nan ko an kore France shi ke duka muka zo muka yi kowa labusanni na an kore France France ta tayyata kuma don France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna ji ba inda da zai kawo wannan abu na faɗa ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin Sidiya ko kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan kuɗi cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na jiya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fata da shi zuwa Tahiru Gimba mai makan adalci kuma Najeriya ba wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin Najeriya presidentin Sidiya ne abun da ya yi da sunan Sidiya kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali inda ce duka yana president an daga sassan Sidiya da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kusanta ma al'ummar su da a matsayin shi na shugaban Sidiya ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ga illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari karfi wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a Allah da matakin nan
mun ga haka ce haka ma
ba zo da ai ya yi dogara mun ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda muke ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba dinga yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta zafi saman tattalin arziki kai ka san da mu ko hatsi ba mu yi mun Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wani nasara ba mu yanzu frontier kinmu da Benin wannan da aka liƙe ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi komandikin kaya sun ma yaye ka san komai banka ta duk kusan da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo za a ɗauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso goshinmu to di ba wanga mataki da aka ɗauka ni ga nawa gani wa'anga hukunta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da hukunkumi ko guda gashi a nan ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can e ka sahel ta shekarar jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarar jiya ne suna sallah ana ta kowa e ka sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mune ke da takunkumi kuma waɗanda ƙasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai son sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kenan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tsinci kanmu ciki kenan mu wanga sojawan
wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yanzu ga maganar nan ta sai da yawo akwai gara ko kuwa baki an kallon yar da
ya
bushe
an yi ta abu ya kwanta sai ya ce amma ragon ya tashi ba kita cikin sai yawo shine alheri ga kasan mu shine alheri ga kasan ganan
kuma babu wata maganar gara
babu wannan tsayin abin da yanzu za a yi ga ayyukan
Gaiko,
saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yake da tallabi ga man fitar yake da wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya san gidan ramu yake na fita abin da turuwa ta aje a dauka adaba adaba a ci kinan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu haske na duniya dole hitan mu kuma dole mu hada garin mu ba wai zan ce ya ya wani dan wani alaka ya ce a ayan da an ga sabar da ta'addanci
yaki da ta'addanci
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk ai wannan Najeriya babu inda zaka kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda zaka kai kiwo babu inda zaka kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma ashirin ne bisa 36 kenan ya kanin da muka duk dan ta'adda daga mai duburi sai dai sai kai su mamaye babu dani zaka shiga ka ce tike cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ta sai ka hidda ta kake ce ha faranti zo ka kai mun don soje bakin godan Niger da tattalin ni ta ka ta alkoma daga Yesu kuwa kowa ya sani daga Sokoto dalin kawai su suka shigo da machine su biyo ta dogon duki a duk hinin ji ni shi mai
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta sojojin Niger har gobe suna ga kula da border Niger da Nigeria
ba da lantu bari mu jaburke anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudanta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intanet Karalasan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Aliyu Mustafa Sakwatin a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amerika tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta tayar gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Albiri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da ke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima ku